me mettre les ailes, l'état mon rose qu'il va au cul, à rose.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu tsararo, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku da fatan kun tashi lafiya. Yau Laraba 23 ga watan Nuwamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
A jiya Talata ne Najeriya ta fara hako mai da iskar gas a yankin arewa maso gabas, wanda shine na farko ga kasar mai dimbar arzikin mai a Afrika. Jami'ai sun ce Ukraine na iya fuskantar katsewar wutar lantarki har zuwa watan Maris saboda hare-haren sama da jiragen Rasha suka yi. Uganda za ta jibge sojoji kusan 1,000 a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a ƙarshen watan Nuwamba.
To, kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin har ila yau za ku ji cewa an sake arangama tsakanin 'ya'yan ƙungiyar Ansaru da 'yan bindiga a yankin Damarin ƙaramar hukumar Birnin Gwari, lamarin da ya kai ga kashe 'yan bindiga biyar.
Sun fito misalin sallan mangaroba, wannan ɓarai suka fito sai suka yi arangama da 'yan Ansaru, faɗa ne tsakaninsu, saboda in sun gansu za su harbe su, kuma su harbe su.
Hukumomi a Saudiya sun ayyana yau Laraba a matsayin ranar hutu bayan da tawagar 'yan wasan ƙasar ta lallasa Argentina a karawar da suka yi a gasar cin kofin duniya a Qatar. To, ko menene masana harkar ƙwallon ƙafa ke cewa kan wannan nasara da Saudiya ta samu?
Kowa kamar da Hausa suka ce dan hakin da karena sun dauka da samu shi da sun ce da jabe ƙwallon da yi. Saboda haka shi ne za a ce akwai ba zata kullum a cikin wannan ƙwallon ya ce wannan kuma ka
Muna kuma tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyi na zai gabatar mana. Amma ku duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. A jiya Talata ne Najeriya ta fara hako mai da iskar gas a yankin arewa maso gabas, wanda shine na farko ga kasar mai dimbin arzikin mai a Afrika, wacce ta kwashe shekaru da dama tana cin gajiyar albarkatun mai a kudancin kasar, wanda kuma samun man ke raguwa a yankin. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ziyarci yankin Kulmani da ke cikin jihohin Gombe da Bauchi mai kimanin ganga biliyan ɗaya na ɗanyen man fetur domin ƙaddamar da aikin haƙar man. Baya ga haka, aikin wanda ya janyo hannun jari dala biliyan 3 na fatan buɗe matatar mai, sashen sarrafa iskar gas, tashar wutar lantarki da kuma masana'antar taki, a cewar sanarwar shugaban kasar. Jami'ai sun ce Ukraine na iya fuskantar katsewar wutar lantarki har zuwa watan Maris saboda hare-haren sama da jiragen Rasha suka yi. Sun haddasa abin da suka kira babbar barna ga tashar wutar lantarkin kasar. Domin tinkarar lokacin sanyi ko hunturu, hukumomi suna kira ga 'yan kasar ta Ukraine da su tattara kayayyaki tare da kwashe yankuna da ke fama da bala'in. Kasar Rasha dai ta shafi makonni tana lalata wutar lantarki da sauran ababen more rayuwa na Ukraine. Wannan harin ya haifar da duhu, sannan ya hana miliyoyin jama'ar Ukraine wutar lantarki, na'urar dumama wuri da kuma ruwa. Uganda za ta jibge sojoji kusan 1,000 a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a ƙarshen watan Nuwamba, ƙarƙashin rundunar yankin da ke yaƙi da 'yan tawaye, in ji kakakin rundunar sojin Uganda a jiya Talata. A 'yan watannin baya-bayan nan dai ana gwabza ƙazamin faɗa a yankin da ke tashe-tashen hankula tsakanin sojojin Congo da 'yan tawayen M23. Lamarin da ya sa kungiyar kasashen gabashin Afirka ta EAC ta tura rundunar haɗin gwiwa a yankin domin daƙile tashin hankali. Sojojin Kenya sun isa ƙasar ne a ranar 12 ga watan Nuwamba, kuma mai magana da yawun rundunar soja da tsaron Uganda Felix Kulaige ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa tawagar Uganda za ta bi su nan ba da jimawa ba. Ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu fara da Najeriya. Rotani daga jihar Kaduna da ke arewa maso gaba wato yammacin kasar na cewa an sake arangama tsakanin ƴaƴan kungiyar Ansaru da kuma ƴan bindiga a yankin damarin karamar hukumar Bundun Gwari. Lamarin da ya kai ga kashe ƴan bindiga biyar kamar da za ku ji a wannan rahoto da Isa Lawal Ikra ya aika mana.
Dama dai yankin damarin karamar hukumar Birnin Gwari na fama da hare-haren ƴan bindiga tun tsawon lokaci. Sai dai wasu al'umar garin sun ce duk lokacin da ƴan kungiyar Ansaru suka je garin ƴan bindigan ba sa samun sukunin satar mutane da dukiyar al'umar yankin baki daya. Wasu mazauna garin damarin dai sun shaidawa muryar Amurka cewa a daren Litinin din wannan makon ma sai da kungiyar Ansarun ta kashe ƴan bindiga guda biyar.
A damari a jiya an fito misalin sallan mangaroba. Wannan barai suka fito sai suka yi arangama da ƴan Ansarun.
A garin suke zama su ƴan Ansarun koko sukan zo ne dai?
A sukan zo ba a garin suke zama ba.
Amma an wani ne ya kira su ya gaya musu?
A an dai haɗu ne. Faɗa ne tsakanin su. Saboda in sun gan su za su harbe su ma su harbe su. To lalle Allah ya ba ƴan Ansarun nan sa'a. Sun kashe ƴan bindiga biyar.
Su kuma ƴan Ansarun nawa aka kashe?
A ƴan Ansarun ba a kashe ko guda ba.
To abin da ke faruwa a damari su wa'annan ƴan bindiga su ne ke matsa mana. Su wannan ƴan Ansarar sai dai ran da suka zo in suka haɗe da su to shi ne akwai faɗa tsakaninsu. Waɗanda suke tsakaninsu kuma saboda su wannan Fulanin ba su da amana, ba su da wani wurin da za su zo su yi saye-saye damari. Kuma damarin nan suke cutarwa su ɗauki mutane wani bin ma su kashe kuma ba wai nesa suke ba wasu an san iyayensu ma. Damari yanzu matsayin da ake kamar ba hannun gwamnati muke ba. Ba jami'an tsaro ko guda hassara kan ma akwai sanda gaba ɗaya sai da suka bar damari.
Masana harkokin tsaro irin su Manjo Hashin Komerta dai na ganin cewa akwai buƙatar ɗaukar matakan gaggawa game da wannan batu. Musamman ma dai ganin karɓo da ƴan kungiyar Ansarun suke ga al'umar yankin Birnin Gwarin da ya ce wannan kuma yana da hatsari.
Wato a yanda abubuwa dai suke faruwa irin wannan faɗa ta ƴan Ansaru da wa'annan ƴan bindiga a wannan ɓangare. Al'amari ne wanda yake in ba hukumomi sun yi ƙoƙari sun ɗau mataki na gaggawa ba zai zamanto su wannan gari sun miƙa wuya ne. Ga ƴan Ansaru ɗin nan tunda sun zamanto suna taimaka musu wurin ba su tsaron da ya kamata a ce hukumomin gwamnatin Najeriya ne ta ba su wannan dama ko ta yi musu wannan gata amma kamar ta gaza. A ƙarshe biyayyansu za ta kasance ne ga wa'annan ƴan Ansaru tunda sun nuna suna tare da jama'an nan kuma manufarsu da aqidarsu da suke so su yaɗa mutanen nan za su yi saurin karɓanta tunda sun nuna suna tare da su sun damu da lafiyarsu sun damu da tsaronsu su ba da rayukansu domin kare su. Barin wa'annan mutane su zamanto su ne gatan wa'annan mutane gaskiya yana da matsala kuma abin zai riƙa faɗaɗa ne yana yawaita wanda daga ƙarshe shawo kanshi sai kuma abin da hali yayi.
Labarin bayyanar ƴaƴan kungiyar Ansaru a wasu yankunan jihar Kaduna dai ya daɗe da yaɗuwa. Sai dai kuma kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Alwani ya ce gwamnati tana aiki tukuru domin ganin ta magance dukkanin matsalar tsaro a jihar baki ɗaya.
Lalle akwai aiki babba a gaba amma dai sojoji da ƴan sanda da sauran jami'an tsaro suna nan suna iya bakin kokarinsu. Ai ma mun nuna muku wani kungin azzahirance kungin irin gwagwarmaya wadda dakaru suke yi da kuma Safa da Marwa wadda suke yi a dazuka din nan. Muna nan muna duk iya abin da ya kamata a yi kuma insha Allah za a ci gaba da wannan aikin.
Isa Lawal Ikra, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
A yayin da fari ya tilasta wa manoma rage ayyukan gona a yankin Ashanti na kudancin Ghana, cibiyar binciken amfanin gona ta ƙasar ta samar da wasu irrai masu jurewa fari ko ƙarancin ruwan sama. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hamza Adams ya aiko mana daga Ghana.
Akalla kashi 80 cikin 100 manoma a Ghana na dogaro akan ruwan sama ne wajen noma kuma tasirin sauyin yanayi ya sanya harkokinsu cikin halin koma baya, abinda ya sanya Abdulsamad Dabre manomi tonan rijiya domin samar da ruwa da zai yi amfani da shi a gonarsa ko kuma ya aje aikin.
Rashin ruwa ya sa muke tone rijiyan ga saboda muka yi shukin nan ba a dare isa lokacin ga ba a dare sai sa muke tone rijiyan ga ko mu duba ko mun samu ruwa mu yi aikin nan. Mun dai samu ruwa kadan dai, mun dai san muka tone yaje kasa mun samu kuma yafi haka. inda muka samu yafiya kan gani insha Allah aikin mu ya ci gaba.
Rahoton babban bankin duniya na baya-bayan nan mai nasaba da yanayi tare da cigaban kasa, wato Country Climate and Development Report, ya nuni da cewa kimanin mutane miliyan ɗaya ne a Ghana za su iya fadawa cikin talauci sakamakon tasirin sauyin yanayi kafin karshen shekarar 2050, muddin gwamnatin kasar bata dau matakin gaggawa akan sauyin yanayi ba. Ta Patricia Amankwaye Buwa, mai sharhi bisa harkar sauyin yanayi a Ghana, ta fadawa muryar Amurka cewa ko shakka babu wannan matsala ta sauyin yanayi na addaban al'umman kasar, musamman fannin noma, kuma adadin al'umman da za su yi tsunduma cikin talauci ma zai iya zarta miliyan ɗaya kafin shekarar 2050. Kasar na fama da matsalan karancin alfanun gonaki sakamakon karancin ruwan sama da ambaliyar ruwa tare da matsanancin zafi, abinda ke sanya harkar noma cikin halin koma baya. Halin yanzu manoma da dama na barin aikin noma saboda tasirin da sauyin yanayi ke yi a harkokinsu na yau da kullum, kuma ba su da wata sana'a sai aikin noma. A don haka yawan al'umman da za su fuskanci wannan matsala zai iya zarta miliyan ɗaya. To sai dai wasu masana a Ghana sun fara horar da kananan manoma wani sabon mataki domin tunkarar matsalan sauyin yanayi da ke tasiri akan harkokinsu. Cibiya da ke bincike akan shuka ta kasar Ghana, wato Crop Research Institute, ta lalubo da wata fasahar noma da zai magance matsalan mummunan tasirin da sauyin yanayi ke yi akan gonaki a kasar. Dr. Stephen Yabuwa, babban masanin kimiyya ne a makarantar, ya ce wannan nau'in masara ce mai jurewa rashin ruwa. Za ku ga cewa akwai matsalan rashin ruwa, amma kuwa manomi na samun alfanun masara da ya shuka. Kuna horar da manoma kan yadda za su ringa amfani da wannan fasahar. Duk da alkawuran da manyan kasashen duniya suka yi na tallafawa kasashen nahiyar Afirka masu fama da matsalolin sauyin yanayi, masana a Ghana na gani ya kamata a yi ƙarin tallafi a sashen bincike domin samar da fasahar noma da za su taimakawa manoma a kasar. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adams. Cristiano Ronaldo zai bar Manchester United nan take, inji club din da ke gasar Premier a jiya Talata. Hakan na zuwa ne kwanaki bayan da Ronaldo ya yi wata hira yana sukar manajan kungiyar Erik ten Hag da kuma masu club din. Ba a san inda Ronaldo mai shekaru 37 zai je daga nan ba, bayan da ya kasa samun nasarar komawa wata kungiya da ke karawa a gasar zakarun Turai. Ronaldo, wanda a halin yanzu yana Qatar tare da ƙasarsa Portugal a ƙoƙarinsa na lashe gasar cin kofin duniya na farko, ya ji takaici bayan da United take yawan ajiye shi a farkon wasanni a wannan kakar wasan.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leƙa fagen gasar cin kofin duniya. Hukumomi a Saudiya sun ayyana yau Laraba a matsayin ranar hutu a duk faɗin ƙasar, bayan da tawagar 'yan wasan ƙasar ta doke Argentina a wasan da suka kara a gasar cin kofin duniya da ake yi a Qatar. Argentina, wacce tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake hasashen za su iya ɗaukan kofin gasar, ta sha kaye da ci 2-1 a hannun 'yan wasan na Saudiya a jiya Talata. Na tuntuɓi tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafan Najeriya ta NFA, Alhaji Aminu Maigari, inda na fara da tambayar shi ko ya yi mamaki da sakamakon wannan wasa.
Wallahi Mahmud, ban yi mamaki ba, saboda ƙwallon ƙafa kullum kamar yadda nake faɗa, har kullum babu ƙaramin ci da za a rena sai wa duniya, sai ana maganar ƙwallo ne. Wanda kuma wanda duba tarihi da dama na baya irin waɗannan sun faru, wanda a yau ba wanda zai ɗauka cewa Saudi Arabia za ta samu galiba a kan Argentina da magaji a kan ƙwallo. Yawa kowa kamar yadda Hausa suka ce dan hakin na karena, sun san ɗauka da same shi da farki ne to kake da ƙwallo da yi, saboda haka shi yasa aka ce akwai ba zanta kullum a cikin waɗannan ƙwallaye irin waɗannan makamantansu.
Wannan kamar alama ce da ke nuna cewa kada a raina kowace ƙasa kenan a wannan gasa.
Kwarai kada a raina kowace ƙasa, don kowace ƙasa ta cancanci zuwa wato kan final ta gasa ne da ƙasashe da dama, har ta samu wato kan final kenan. Saboda haka ta gama shiri ba wasa za ta je ta yi ba, kowa ta yi damara, saboda haka kowa da damara da zai je kuma kowa da damara sai ta tafi. Maganan cewa arena wata kafa yawa maganan kullu babu shi.
Ya zuwa yanzu kasashen Afirka biyu sun buga wasa. Netherlands ta doke Senegal, Tunisia ta yi kunnen doki da Denmark. Kana ga kasashen Afirka za su taka wata rawar gani a wannan gasa?
Za su taka musamman ita Senegal din nan. In ka lura da wasan jiya, ai sa'a ne kawai ba ta ci. Ba wai ko akan hancin su karfi ko hancin su iyawa ba ne. Yawwa kuma dama shi kwallo dama yana tafiya ne da iyawa da sa'a a wujuni a haɗe. Ko sai zaman da waɗannan sun ci san inci da wuce 10-12 ba.
To Alhaji, ƙarshe shin akwai wani darasi da za a iya cewa Najeriya za ta koya kama daga wasannin neman shiga gasar ta World Cup zuwa wasan sada zumunta da ta buga da Portugal da kuma abin da ke wakana a wannan gasa zuwa yanzu?
Wato ni a ra'ayina dole ne sai Najeriya wani ta shiga canza wannan abu a ɗauko shi daga farko. Sai da za a yi a samu jarumai masu koyar da wasan nan, a samu masana a kan hidiman wasan gaba daya, a samu masu sha'awan wannan abu da sha'awan kasan nan kamar da aka yi a baya. To shi ne kawai za mu samu, amma in dai wannan tafiyar za a ci gaba da shi, ina tabbatar maka muna ɓata lokacin mu.
Kamar wace tafiya kake nufi kenan Alhaji?
Tafiya na kwallon tuku, muna da yan kwallon. Muna da jami'ai masu tsare-tsaren kwallon, wato officials din kenan. Kuma gwamnati kuma tana sha'awa a kwallon, kawa uku ne. Sai su masu sarrafa harkar kwallon, sai su kansu masu mai kwallon. Dole ne ka samu waɗannan wanda gwanaye ne, yuri a ciki, wanda kuma dole sun sa ido a kan kowane ɓangare na wannan abubuwan da ne safa. Ba haka ba na tabbatar maka ba za mu samu yadda muke so ba.
Tsohon shugaban hukumar kwallon kafan Najeriya ta NFA Alhaji Aminu Megari kenan a tattaunawa da muka yi da shi ta wayar tarho. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 12 na dare ne da minti 7, 6 na safe kenan da minti 7 a Najeriya, Nijar kamar da Chadi a Ghana kuma 5 da minti 7. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1,230 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika a kodayaushe muna nan a shafin mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Ƙarshe dai jigo a jam'iyyar APC kuma tsohon sakataren gwamnatin tarayya Babashir Lawal ya ce sun yanke shawarar janye goyon bayansu ga ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar. Babban zaɓen ƙungiyar Fulani makiyaya ta Najeriya ya bar baya da ƙura. Jama'a assalamu alaikum. Bari mu soma da zaɓen babbar ƙungiyar Fulani ta Miyati Allah ta Najeriya da aka gudanar a ƙarshen mako, inda aka bayyana tsohon babban sakataren ƙungiyar Baba Usman Ingal Zarma a zaman wanda ya lashe zaɓen shugabancin ƙungiyar na ƙasa.
Na ji daɗi a gaskiya, kuma shi kasan mulki Allah ke ba da shi ga wanda ya so. Na yi wa Allah godiya matuƙa da ya ba ni nasarar lashe wannan zaɓe. Na farko kuma na biyu na yi wa shi ne alfarma suke musulmi godiya da ya fito da tsari wanda ya sa aka tantance 'yan takara kuma aka yi zaɓe na tsakani da Allah a fili wanda ya ce ya san ya ci, wanda ya faɗi kuma ya san ya faɗi. Don kowane ɗan takara da ya tsaya takara a wannan zaɓen, ƙuri'a sai ya ɗauka hannunsa ake ba shi ya riƙe, kuma lokacin da aka zo ƙirge a hannunsa ake karɓa a ƙirga. Ya san yawan ƙuri'a da ya samu, don haka kaga abu ne wanda aka yi shi a fili free and fair kamar yadda Bature yake faɗa.
To amma kuma ɗaya daga cikin 'yan takarar muƙamin na shugabancin ƙungiyar Sa'idu Mai Kano ya ce da sake,
shi mai alfarma sarkin musulmi ya naɗa kwamiti, wato screening committee. Aka tantance mu, aka tura mu NDLA, kowa ya je aka gwada lafiyarsa. Aka tura mu wajen DSS, aka tura mu wajen 'yan sanda, aka tura mu wajen hukumomin nan gaba ɗaya, aka tura sunan kowa. don an kira mu yan takarar president mu guda shida ne amma guda daya bai zo ba ni ne na daya wanda aka fara ma albishir an gwada ni ina da lafiya an tura sunana a security bani da wani matsala ko guda daya an sake kiran guda daya aka gaya mashi abinda aka gaya mu aka sake kiran wani aka gaya mashi abinda aka gaya man to akwai guda biyu daga cikin su akwai wanda ake ce shi ya ci zabe shine wanda aka fara kira aka ce mashi ya jira akwai magana akan shi
mana shi baba Usman Ingelzar mace
shi baba Usman yana cikin wanda aka ce ya jira akwai magana akan shi duk wanda aka ga bai qualify ba sai a ce ya jira suka zo suka kira mu wanda muka qualify da su din wanda ba su qualify ba sai to ku wayannan da kuka qualify Allah ya taimaka muku a zabe wayannan da ba su qualify ba saboda wasu laifuffuka da wasu abubuwan da ba su dace ba su ba sa cikin zabe muka wase da daddare karfe 10 sai ga waya wai ana bukatar mu karfe 10:11 daidai a babban masallaci da na je kuma sai na ga da wanda za aka kore su jiya da mu din da kuna zaune sai suka sake gaya mana abinda za a yi mu muka dakatar da wasu saboda laifuffukan da muka gani amma yanzu mun mayar da su saboda wasu dalilai duk aikin da aka yi da wahalan da aka ba mu duk ya kare a iska su suka kafa delegate ba mu muka kafa delegate ba su suka rufe delegate a daki suka ce mu muka kafa ku saboda haka idan ba ku zabe mu ba ku da mai yatti Allah rabada wasu delegate din ma an sanja su saboda haka wannan zabe wato ba sahihin zabe bane
idan an ci gaba da wannan lamari akwai wani abu da kike shirin yi ne
to abinda nake shirin yi kawai idan an rantsar da su da committee din da sarakunan da su zan maka su a kotu
to sai dai kuma sabon zababben shugaba baba Usman ya mai da martani kan wannan korafi
to alhamdulillah malam mota san yana bisa ga tambayan ka na biyu shine shi zabe dai wanda ba a tantance shi ba bai samu dama ya tsaya zabe balle ma ce har ya ci zabe don haka ni kaga da kaga na ci zabe da dukkan dan takara da kaga ya tsaya wannan zabe da wanda ya ci da wanda ya fadi dukkan wanda aka tantance ne aka yabe ya tsaya zabe shi ne ya tsaya zaɓe in ma ya ce a tantance yake in ma ya faɗi a tantance yake in ka ce ba ka tantance ba sun tsayawa takara ba wata ƙirin rubuce ake ba shi a takarda cewa bai cancanci ya tsaya zaɓe ba to ni babu wani wanda ya ban takarda a rubuce cewa ban cancanci ya tsaya ba kamar yadda aka tantance kowane ɗan takara ni ma haka aka tantance ni na tsaya takara kuma Allah ya ban nasara daman bayan zaɓe akan samu ƙorafi-ƙorafi da yawa ka san in mutum ya faɗi zaɓe in bai kai hankali nesa ba sai zuciya ta sashi kuma ya rinka yin abubuwa da dama to amma wannan zabe ne wanda aka yi shi tsakani da Allah kuma aka yi shi a fili kowane dan takara da ya tsaya zaben nan in an dauko ƙuri'a sai daga cikin akwatin in tasa ce ni kamar ita ake tunda foto ne akan ƙuri'a ni Allah ya sa na samu ƙuri'a 114 wanda yake bi na a baya ya samu ƙuri'a 31 wanda yake bi mu na uku ya samu ƙuri'a 20 wanda yake bi mu na hudu ya samu ƙuri'a 4 wanda yake bi mu na biyar ya samu ƙuri'a 3 dukkan 'yan takara sun sa hannu da sun yadda da wannan zaɓe face mutum ɗaya don haka in ka ci aka ce ƙorafi in ka ga watakila ƙorafi daga gurin wannan mutum ɗaya yake to amma ko shi in ya kai hankalinsa nesa abin ba na ƙorafi ba ne zaɓe dai an riga an yi ya kuma ƙare don haka a tafo a yi wa Fulani tarayyar Najeriya ake cikin haɗin kai da kwanciyar hankali.
Idan za a iya tunawa dai tsohon sakataren gwamnatin tarayya Babashir David Lawal na ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya wanda kuma ya taka muhimmiyar rawa wajen ganin Bola Ahmed Tinubu ya sami daga tutar jam'iyyar a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa a babban zaɓen shekara ta 2023 mai zuwa. To sai dai bayan kammala zaɓen fidda gwanin ne aka sami takun saƙa tsakanin Tinubu da Babashir Lawal da jama'arsa. Sakamakon zaɓen tsohon gwamnan jihar Borno Kashim Shettima da Tinubu ya yi a matsayin mataimakinsa lamarin da ya ba da 'yan takarar shugaban ƙasa da mataimakinsa duka musulmai abinda ake yi wa lakabi da Muslim-Muslim ticket. Tun a wannan lokacin Babashir Lawal ya fito ƙarara ya ƙalubalanci wannan matakin inda yanzu kuma ya bayyana cewa shi da mutanensa sun yi hannun riga da ɗan takarar na shugaban ƙasa na jam'iyyarsu.
Ya ni dai kan bana Bola Tinubu yanzu, ni bana muslim ticket. Shi Bola ne bai saurare mu ba, ya zaɓe inda yake so ya je mu, kuma mun gane can dama ba za mu yi shi ba in yi muslim ticket. Wannan magana na da Bola Tinubu ya daɗe muna kai. Bola abokina ne, ya fi shekara wajen 50. Kullum dai muna tafiya, mun zo fada a gidansa, akwai dai wasu mutane. A to ya za ka ci zaɓe baka ɗauki musulmi ɗan notice a ticket na ka ba? Kullum ana wannan magana. Nisan shuru don me? Kar su ga kamar in nace babu ba zai yi ba, kar ga kamar ni ina nema vice president ne. Shi Bola kuma ya san ni bana neman vice president. Ya san sakatare to gwamnati din makusan dole aka sani, nace mishi bana zaman neman president. Da in muna magana sai ga mai ce to bidi ai magana vice president is not important. Akwai wasu positions wanda in an ba Krista ya fi ma vice president. Nace of course na sani, ai na SGF da na je London yanzu na mishi explanation da ya tashi wurin ya koma Nigeria ran sati sai announce ya doki Kashim Shettima running mate din shi. Daga dauren da aka yi mun waya da ce abokinka ai ya zo ya announce mana Kashim Shettima ya dauka, wanda ya bar ni a London Thursday da dare da yana da niyan daukan Shettima. Ai da ran da nake mishi explanation zai ce kai bi da kai hakuri na dauki Kashim Shettima, amma wa'annan positions zan ba mutanen nan haka. Ni yanzu ko musu muka yi ko fada muka yi, in na dawo zan kira mutane na in ce su to jama'a abin ta faru, abin da muke gudu ta faru, ya dauki musulmi running mate, amma wa'annan ministries zai ba mu Christian Zanarewa mai hakuri. After all kusan na AGF vice president ba wani abu ne, spare tire ne kawai, amma wa'annan in dai aiki ne ma 'ya'yanmu za mu samu, masu neman kwangila za su samu. Bai hakuri, maybe that they'll be very angry, amma dai amma bai wannan ba, ya share ne abin ne a London ya dawo ya announce ya hawi. To operation na Krista Arewa ya yi mana yawa, har yanzu zama yanzu in za ka tashi kuma ka ce za ka yi muslim ticket ka buga mana kusa kai kenan, banda wanda aka buga mana aka ba.
Jihar Niger da ke arewacin Najeriya kuma hukumar zaɓen jihar ta yi amai ta lashe a wajen bayyana sakamakon zaɓen wata ƙaramar hukuma daga cikin zaɓen ƙananan hukumomin jihar da aka gudanar a makon jiya. To sai dai saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku bayani kan wannan da ma wasu al'amura na daban. Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya da Mustapha Nasiru Batsari. Sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To kafin mu karkare shirin, ga Hanifa ta dawo da labaran duniya a takaice.
A takaice, a jiya Talata ne Najeriya ta fara haƙo mai da iskar gas a yankin arewa maso gabas, wanda shine na farko ga kasar mai dimbin arzikin mai a Afirka, wacce ta kwashe shekaru da dama tana cin gajiyar albarkatun mai a kudancin kasar, wanda kuma samun man ke raguwa a yankin. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ziyarci yankin Kulmani da ke cikin jihohin Gombe da Bauchi mai kimanin ganga biliyan ɗaya na ɗanyen man fetur domin ƙaddamar da aikin haƙar man. Baya ga haka, aikin wanda ya janyo hannun jari dala biliyan uku na fatan buɗe matatar mai, sashen sarrafa iskar gas, tashar wutar lantarki da kuma masana'antar taki, a cewar sanarwar shugaban kasar.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma anjima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi 7 kenan agogon Ghana, za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada a manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram domin samun labarai da dumudumunsu. Yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa, da kuma Jumbe Hamza da ya haɗa mana shirin, sai injinin Mikhail Stalin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.